daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya abin nan kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe za ku iya samun mu a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 11 ga watan Satumbar shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na 6 agogon Najeriya kenan Nijar kamar da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida a ta nan Amurka jiya Lahadi. Adadin mace-mace sanadiyar babbar girgizar kasar nan da ta daidaita kudancin Mexico ya karu zuwa 90. Sannan ƴan tawayen Rohingya da ke kasar Myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya Lahadi.
To a Najeriya kuwa masarautun gargajiya sun dukufa wajen ganin an shawo kan rikicin makiyaya da manoma da ke kai gasar rayuka da dimbin dukiyoyi a kasar.
Makiyaya ku yi matsiyanku fada, ku gargaɗe su. Masu gona kun haƙuri, in ma har wani ya yi ɓaryarka ya shiga, kai kace za ka jawo kayan fada.
To har ila yau a Najeriya jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da buƙatar yin garin bawul ga majalisar ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. To ko menene hujjan kiraye-kirayen nasu?
Don tafiyan da ake tafi yanzu ba mu gane ba. Shi Buhari yana kokari ya taimaka mana mu talagawa, su kuma sun hana ruwa gudu. Ba da yamma a rusa su a samu mana sabbi, sake neman wayansu sabbi.
Sannan kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya mako duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida ta nan Amurka jiya Lahadi. Ta yi kace-kace da wannan jiha mai yawan jama'a musamman ma filin shakatawa nan da ke yamma da gabar kogin Mexico inda iska ta yi ta kadawa da ƙara a yayin da kuma ruwa ke ta zubowa da ƙarfin gaske. Wannan guguwar mahaukaciyar guguwar ta shafi kusan lahirin Florida ciki har da birnin Miami da wasu manyan biranen da ke daura da gabar tekun Atlantika. Sannan ta dira kai tsaye kan tsibirin nan na Florida Keys kafin ta kada zuwa babban sashin jihar. Sai dai duk da cewa ƙarfin iskar da ke tafa da guguwar ya ragu sannan a hankali, jami'an ayyukan ceton gaggawa sun yi ta gargaɗi akai-akai kan yiwuwar guguwar ta sake zaburowa ta yi illa ga mazauna sassa biyu na gabar teku a Florida ɗin. Rabon wata mahaukaciyar guguwa ta shafi Tampa tun shekaru 100 da suka gabata. Jiya Lahadi, shugaba Donald Trump ya dawo fadarsa ta White House daga wurin shakatawar nan na shugaban kasar Amurka Camp David, inda ya yi ta tarurruka masu nasaba da matsalolin. Sannan ya fitar da bayanai da ke ayyana mahaukaciyar guguwar a matsayin wani babban bala'i, wanda hakan wani mataki ne na samar da kuɗi daga gwamnatin tarayya cikin gaggawa.
Adadin mace-macen sanadiyar babbar girgizar kasar nan da ta daidaita kudancin Mexico ya karu zuwa 90, kuma mace-macen ya fi aukuwa ne a jihar Oaxaca. Babbar girgizar kasar mai karfin maki 8.2 a ma'auni ta bararraka gabar tekun mai nisa ta tekun Atlantika dab da tsakar ranar Alhamis mai tazarar kilomita wajen 100 daga garin Tonala. Ya zuwa jiya Lahadi, da yawa daga cikin mutanen wurin sun ci gaba da kasancewa a waje saboda tsoron kar hucin girgizar kasar ya rutsa da su. Ciki hada wanda ya auku da safiyar jiya Lahadi mai karfin maki 2.5 a ma'auni. Jami'a jihohin Oaxaca da Chiapas sun ce dubban gidaje da kuma ɗaruruwan makarantu sun lalace ko kuma sun rushe. Rahotanni na nuna cewa dubban mutane ba su da ruwan sha. Shugaban Mexico Enrique Peña Nieto ya ce wannan girgizar ƙasar ta fita wacce aka gani a shekarar 1985 wadda ta halaka dubban mutane. A wani jawabinsa da aka yada da yammacin ranar Juma'a ya ayyana ranaku uku na makoki a kasar baki daya, sannan ya alkawarin cewa gwamnati za ta taimaka a farfado.
Yan tawayen Rohingya da ke kasar Myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya Lahadi. saboda kayan tallafi su samu kaiwa ga waɗanda tashin hankalin ya ratsa da su. Mayakan kungiyar ƴan tawaye ta Arkan sun kaddamar da hare-hare kan sansanonin ƴan sanda da na sojoji a ƙarshen watan jiya, al'amarin da ya kai ga raba mutane sama da 300 da muhallan su. A wata sanarwar da ta fitar ranar Asabar, kungiyar ta bayar da tabbaci ga kungiyoyin agaji da cewa su a tabakinta dawo da aikin agajin da suke yi ga dukkanin waɗanda abin ya ritsa da su ba tare da la'akari da addini ko harshe ba a tsawon wa'adin tsagaita wutar. Jiya Lahadi, kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta zargi gwamnatin ƙasar Myanmar da ɗana bama-bamai da gangan akan hanyoyin da 'yan gudun hijirar Rohingya ke wucewa zuwa ƙasar Bangladesh.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Jiya Lahadi, hukumomin ƙasar Iraki sun ce suna rike da 'yan ƙasashen waje mata da yara wajen sama da 1,300. Iyalan waɗanda ake kira zaton mayakan ISIS ne a wani sansanin kula da waɗanda suka rasa matsuguni kuma tana tunani ta tura su zuwa ƙasashensu na asali. Mata da yaran waɗanda yawancinsu suka fito daga ƙasashen Rasha da Turkiya da yankin tsakiyar Asiya da wasu kuma daga Turai sun miƙa wuya ne ga dakarun kurɗawa a ƙarshen watan Agusta bayan da sojojin Iraki suka fatattaki ISIS daga garin Tal Afar na arewacin ƙasar wanda kuma ke kusa da Mosul. Jami'an ƙasar Iraki sun ce suna kan tantance ƙasashen matan na asali ko da yake da yawa daga cikinsu ba su da fasfo ɗinsu na asali ko kuma wasu takardu na ƙasa da ƙasa.
Jiya Lahadi, Mikhail Saakashvili, tsohon shugaban Georgia wanda daga baya kuma ya zama ɗan ƙasar Ukraine, ya ƙetara daga ƙasar Poland zuwa cikin ƙasar Ukraine inda yake cibus da cincirin da magoya bayansa. Saakashvili ya kasance mara ƙasa tun bayan da tsohon uban gidansa shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya soke takardar izinin zaman sa ɗan ƙasar Ukraine watanni biyu da suka gabata. Ƙasar Georgia ta bayar da sammacin kama shi kan wasu zarge-zarge da ke da nasaba da harkokin siyasarsa, kuma gwamnatin ta Georgia mai headkwata a Tbilisi ta buƙaci gwamnatin Ukraine da ta so masa ƙiyarsa. Amma ba a san ko wannan buƙatar za ta yi tasiri ba. Saakashvili ya ce dama yana so ne ya koma Ukraine ya ƙalubalanci matakin da Poroshenko ya ɗauka na soke takardar izinin zamansa ɗan ƙasar bayan da ya bar ƙasar.
Labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashi Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, rikicin makiyaya da manoma wata babbar matsala ce da ta jima tana addabar wasu ƙasashen Afirka musamman ma a yankunan Najeriya da Nijar inda ta kai ga har ana asarar rayuka da dukiyoyi. A wani mataki na nemo bakin zaren wannan matsala, masarautar Kuntugure da ke jihar Niger Najeriya ta haɗa wani taro da ya haɗo kan ɓangarorin biyu domin faɗakar da su kan mahimmancin zaman lafiya. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Masarautar Kuntugure da ke cikin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro da nufin shawo kan matsalar rikicin da ake samu a tsakanin manoma da Fulani makiyaya a yankin. Taron dai da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Sudan na Kuntugure Alhaji Sa'idu Namaska ya haɗa kan Fulani makiyaya tare da manoman. Masarautar Kuntugure dai ta ce ta damu da yadda ake tafka asarar dukiya, wani lokaci ma har da asarar rayuka a sakamakon tashin hankalin da ake samu a tsakanin Fulani da manoman. Mai martaba sarkin Sudan na Kuntugure Alhaji Sa'idu Namaska ya yi gargaɗi ga ɓangarorin guda biyu akan ƙetare iyaka tare da ɗaukar doka a hannu.
Makiyaya, ku yi maƙiyanku faɗa, ku gargaɗe su. Masu gona, ku yi haƙuri, in ma har wani ya yi tsayyaka ya shiga, kai ka ce za ka jawo kayan faɗa.
Malam Muhammadu Shehu shi ne ya yi magana a madadin Fulani makiyaya. ya ce rashin samar da burtaloli ga makiyayan na daya daga cikin abinda ke haifar da matsaloli na tashin hankalin a tsakanin su da manoman
sanwa kotan ta jeure tsaunin nan an da guri ba hanya na roƙon alhamma kuma masarauta mai albarka a riƙa bude hanya
shi ma dai Malam Muhammadu Dalla da Auna da yayi magana a madadin manoman ya ce sun yi farin ciki da wannan taro da aka shirya.
Mu kungiyar manoma kusan mun yi kowa murna da wannan kiran da aka yi saboda a fadakar da kowa da makiyayan da manoma kowa ya san haƙƙinsa kuma kowa ya san cewa akwai doka a cikin ƙasa.
Babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin makiyaya a jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babayo, wanda shine ya wakilci gwamnan jihar Niger a wannan taro, ya ce suna kokarin wayar da kan Fulani makiyayan akan illar aikata miyagun ayyuka.
Saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki yau, idan yau aka ce an kama barayi ko amroba ko wasu masu duk wani abubuwa da ya shafi karya doka a ƙasa, za ka samu kashi 90 cikin 100 gaba ɗaya Fulani. Wannan abu yana ci mana tuwa ƙwarya, yana damunmu, kuma muna kwana da shi kuma muna tashi da shi.
A 'yan watannin da suka gabata dai jihar Niger ta fuskanci matsalolin tashin hankali a tsakanin Fulani makiyaya da kuma 'yan kabilar Gwari manoma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
Tafiya ba dawowa ba.
To a Najeriya haƙila yau jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da buƙatar yin garan bawul ga majalisar ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Masu lura da al'amura dai na ganin karɓuwar da wannan kiraye-kirayen ke samu a tsakanin jama'a ya ƙara zafafa ne tun bayan da ministar kula da harkokin mata a gwamnatin ta Buhari, wato Aisha Jummai Alasan, ta bayyana mubayarta a fili ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar a matsayin wanda za ta mara baya a zaben shekara ta 2019 idan Allah ya kai mu. Gani abin da wasu 'yan Najeriyan ke cewa a farkon wannan rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola jihar Adamawa.
Muna goyon baya haka din, goyon bayan canjin ministocin, rusa ministocin a sasabbin. Don tafiyan da ake tafiya yanzu ba mu gane ba. Shi Buhari yana kokari ya taimaka mana mu talagawa, su kuma sun hana ruwa gudu. Ba daya ma a rusa su a sa mana sabbi, sake neman wayansu sabbi, haka muke bukata inda hali.
Akwai masu fakewa da rigan Buhari su zalunci jama'a, amma Buhari bai sani ba, amma yanzu Allah ya fara fahimtar da shi, kuma ya sani fulaku ne irin nashi da kawaici, amma in Allah da zai mana maganin su. Ni abinda nake tunani a zuciyana, abinda sauran jama'a ma suke tunani, ka san tafiyan Buhari nan mafi yawanci a kabinet nashi ma wasu ba su so ya dawo ba,
aka wata suke su gaba daya don ba su san aikin su ba. Dukkan su ba wani ministan da ya san abun da yake, kamar ministan namu na Adamawa ma ba mu san abun da ya kai shi Abuja ba. Ministan Abuja ya kamata mu mutanen Adamawa mu ji daɗi ministan namu, amma ba mu ji daɗin sa ba.
To kuna nufin ku kudi maimakon a ci a sauya wasu aiki a canja su gaba ki dai kenan?
Ya kamata a canja su gaba daya, sai a zabi waɗanda za su iya yi, wanda ba za su iya kuma a nemo musu abun da za su yi.
Wannan mako na zuwa ne yayin da fashi shugaban jami'ar APC da ke mulki a kasar ke ma ziyarta juyin Taraba da Adama domin gana da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar. To wai ko me shugabannin jami'ar APC ke cewa ne game da batun tankaɗe da rairayin da ake cewa shugaba Buhari zai yi a yanzu? Alhaji Amin Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa, wanda ma ke cikin tawagar tarbar shugaban jami'ar APC John Oyegu, ya ko bayyana cewa suna goyon bayan wannan batu.
Muna goyon baya takarda da raya sosai, saboda muna son Najeriya ta ci gaba. Shugaba Muhammadu Buhari yana da mutanen da ya kamata su taimaka mashi. In ka duba komai su da yawa da suna zama da shi ne, amma ba wai suna da kira irin nashi ba, ba kuma suna son shi a wannan kujera na shugaban kasa ba. Don haka ya kamata yanzu lokaci yayi da ya kamata ya kawo mutanen da suke son shi, suke son Najeriya ta ci gaba, kuma ci gaba da ba 'yan Najeriya aiki. Saboda gaskiya wasu ministocin ba sa taimaka ma shugaban kasa inda ya kamata. Kuma in ka duba Najeriya yanzu shugaban kasa na neman mutanen da ya kamata su taimaka mashi ta kowane fanni, ta fannin gwamnati, ta kafa kurda, kuma fannin siyasa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Manyan siyasa
To wani batu da shi ma ke ci gaba da janyo kace na ce a Najeriya shine batun sanarwar da hukumar fitar da kididdiga ta NBS ta samar a farkon makon da ya gabata wanda nuna cewa kasar ta fita daga matsalar komai da tattalin arziki da ta fuskanta a baya. A baya bayan nan wani tsohon gwamna a arewacin Najeriya ya ce ana shiga nan hukumar ta NBS bata yi wa gwamnatin mai ci adalci ba da ta fitar da wannan rahoto.
Wannan hukuma ba ta wa gwamnatin mai mulki adalci ba dan kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi ta bari a ga abubuwa na canzawa in ka faɗa ba ka ce ka samu abu to in ba a riƙa shi ba mutum ba zai je faɗa ba saboda haka su masu ƙididdigagga in ka lura digo-digo ne suke magana.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin kowane tsohon gwamna ne da kuma ƙarashin rahoton. Amma yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 16 a nan Washington DC kuna kuma tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya shige mun fara tabo batun yadda ƴan ta'adda suka dabi wani yanki musamman a jihar Zamfara da bangaren jihar Katsina dake bakin iyaka da karamar hukumar Tsafe. Waɗannan ƴan bindiga musamman suna farautar ƴan banga dake kare waɗannan garuruwa suna kashe su. Haka kuma ba su bari mutanen ƙauyukan dake wurin su yi noma har sai sun biya su kuɗi mai yawa miliyoyi. A shirin namu na makon da ya shige Basiru daga garin ƴan warin daji ya fara yi mana bayanin yadda suke kashe ƴan banga kuma zai faro da batun wani sanannen ɗan banga mai suna Babangida wanda ya rasa ransa wajen kare mutanen ƴan warin daji da dukiyoyinsu. Za mu taso daga kan tambayar da Nasiru ya masa game da waɗannan ƴan banga.
Wani misali za ka yi ko kuma su waɗannan ƴan banga ne za ka iya tunawa waɗanda aka kai musu hari ko kuma waɗanda suka tinkari mutanen nan watakila suka rasa rayukansu?
To a gaskiya mutanen da suka kai wannan hari akwai wanda shine shugaban ƴan bangan kuma wanda gaskiya a garin ƴan waran daji shine yake ji da shi shine Babangida. To Babangidan nan sun zo mutanen nan sun zo sun kashe shi. Akwai wani yaro shi ana ce mashi Gambo sun zo sun kashe shi. Akwai wani wanda ake ce ma Sile Malam Sile shi ma sun zo sun kashe shi. To wannan abun ya sa mutane sun dauki zafi. Suka dauki zafi aka yi sati ɗaya tir ba wanda ya zo ce ku cikin ku. Karshe shi Babangidan nan ba su rufe mutanen garin nan ba su rufe shi ba sai da aka tsaya ciyaman na local government din Tsafe ya zo ya gani ana ganin kamar tun da ya zo ya gani za a yi wani abu. To amma gaskiya wani abun da aka yi bai ta haƙari ya karya ba. Idan ka zo ka zube jami'an tsaro a garin ƴan waran daji to ina za ka kai mutanen ɗan waru? Ina za ka kai mutanen rugumawa? Ina za ka kai mutanen haya alhaji? Ina za ka kai mutanen gurbi? To irin su ɗan amana, irin su buke-buke, irin su tsaftin ƙasai. To kaga duk ka basu a banza kenan. Sai an fara kai sanin ɗan sanda zai mafoli zai ɗauki mota ya je garin ko kuwa zai yi. Ya kamata a ce akwai security wurin wanda aka zube na musamman kafin a ga an kai karshe da waɗannan mutanen.
Akwai abin da ba mu fahimta ba, ka ce shi Babangida da aka kashe an bar shi sai da yi kwanaki ba a yi jana'izarsa ba. Me kake nufi da wannan labarin?
To ya kwana ɗaya ne an jira saboda ba zai kamata mutum da shi mutum ne wanda yake sananne ne ko mutum ne wanda yake mai jajircewa mai yin kwazo wurin ganin ya tsaya ya taimaka an kare rayukan al'umma. To kaga wanda gwamnatin chairman local government ya san da shi kuma ya san aikin da yake yi to bai kamata a ce kawai ya an zo an kama shi kisan gilla ba an zo an rufe shi ba tare da an gaya ma hukuma ta sani ba. wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan abu.
Ai na ka aje shi.
Ya aje shi ne a cikin gidansu ne aka aje hagari wai sannan da aka zuci chairman ne yazo aka zo aka dauke shi aka je aka yi zina idan. Dan lokacin da aka dauko shi to ba wani inda za a aje shi in ba kamar gidan nashi ba. Ana ka aje shi aka zo aka yi zina idan shi da safe kuma chairman ya zo da makarraman shi na local government sun zo sun gani. To amma ban san wani mataki suka dauka ba wanda ni gaskiya a yanzu koda mutun da sun zuwa garin ne ya ga mun je garin ce saurara inda ba zo ne ke garin ce saurara saboda garbi ba za ka dauki kan ka sa rayuka cikin wani hali ba na halaka ba to dole ka saurara ka ga abun ya zama ko zai sauki to abun kuma gaskiya sai kara ci gaba yake to mu abun da muke duba shine nan gaba kadan idan Allah samu yana da rayi da muna da ta zo idan da muna ta zo an san kauye tana yin duhu to tana za ka bi ina za ka escape ko kuma ina zaka je ka nemi abinci to waje duke abincin da zai baka dole sai ka je daji kai aiki to dajin nan zaka je za a je a yabi mutanen gari mutum 50 dari ne a je a tsare ka je kai noma ko ko zaka je kai noma kaga wannan ba karamin hadari bane ba
dazu kafin a fara hirar nan ka bada labarin akwai wasu zaka ga mutanen kauye su kan tara wasu kudade su ba wa yan ta'addan ya zama kamar cin hanci sai su kyale su
eh akwai lokacin da za a ce idan kuna son ku noma wai sai kun tura barayin nan kuɗi kamar miliyan 1 ko miliyan 1.5 tukunna su ba ku su za su ba ku ku noma to kaga alƙawarin an ta ga ai ba cikakke bane ba kuma wannan mu ni abin nake gani a fahimta ta kaman ƙara ma banar da waki ne to ina neman kuɗi ne in ƙara ƙarfi in gagare ka ka zo ka dauki ma kuɗin kuɗi ka bani kaga shikenan har ƙarami da kan kasa kenan kuma wanda haka din bangai za a ce ana karɓar irin wannan kuɗin ba ana bada yana zaman kamar wani ajiya dan saboda ka samu damar wani abu to dan ta'adin da zo yi haka bangai da za a ya samu lokacin da zai ce ya bari dan kanshi ba zai bari dan kanshi tunda ya san abun yana karuwa akan abun kuma ya riga ya ga ya ci galaba sai ma kun bani kaza sannan ku zo ku yi mana bin bukata naku kaga abun akwai abun duba a ciki
kana nufin da yake ce mana wannan yanki yana hannun yan ta'adda kenan
to gaskiya maganan gaskiya duk wanda ya sani ya san wannan yanki gaskiya inda ya san yankin yan waran daji daga yan waran daji zuwa taujin kare zuwa wailare zuwa buke-buke abinda ya dauko yayi rugumawa ya kai mutu ya je wajen bawo kai hawo na kamacin duk wannan wurin gaskiya yana hannun yan ta'adda dan ba abinda ya kai saka yi ba kai saka yi komai ba ba wani abin da kai suka ce ka zartar da shi akan wannan hukunci akan wannan wuraren saboda su ka san masarautan kauye ba wai makami ke gare ta kun ba wani jama'a tsoro za a je a zuba ba to mai unguwa zai hana barawo da bindiga abin da yake so a gari kaga ba ta yin zai hana shi dole idan kana son ka zanna lafiya sai ka goye bayan su ka goye bayan abin da suke so to kun shi zai baka zama lafiya to kaga ni abin da muke tunani idan aka bar abun yayi karfi to nan da dan wani lokaci to za a zo a yabi matasan gaba ɗaya su kuma barayi mamakin wanda ake ganin zai kokari a samu jajirce a nemi ci gaba kasar da ci gaba a samu zaman lafiya kasar nan to ya zama dan ta'adda kaga mamakin aje a kama mutun ɗaya ko biyu uku daga cikin wanda suke wannan abun a musu hukunci da ya dace da su to sai a zo ya zama abun ya ji gagar kwantila
me kike tunani yasa matasa suka kangare suka koma yan ta'adda nan
to gaskiya ni abu tunani na abinda nake tunani ya ka irin wannan to akwai karancin samun rashin tarbiya dan gaskiya an san ni a arewa dai aka ce maganan bafulata ne ko bahaushe to ko a wani bangare kake zaka tunani akwai ruhin imani a jikin mutum to ka san shi imani dole sai da tarbiya idan ba samu tarbiya ba tun farko to dole mutum zama gagarari to ni na ganin gaskiya wannan karancin tarbiya ne ta kawo har aka shiga halin da aka shiga wannan ni a tunani na kenan gaskiya
baka danganta wannan da talauci ko kuma misali a ce in ma fulani ne shanun su ne ya kare dan haka kawai gara ma kawai kowa ma ya rasa in a fasa kowa ma ya rasa
eh da wannan haji na suru amma to ai su wasu din suna da shanaka a gidansu wasu gidansu akwai shanu ba wai dan ba shanun ba wasu gidan suna da shanu to amma saboda ka kare mutuncin shanun gidanku zaka zo ka shiga kungiyar ta'addanci saboda kai ga da asacinanku wanda bai shiga ba shi ya zo ka kore shanun su a kashe shi to kaga wannan ana kara ba abun karfi ne wanda har ya wuce tunanin kai abin da kake tunani.
A ƙarshe ta yaya kake ganin gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya za su bi wajen shawo kan wannan matsalar?
To gaskiya in za a yi adalci ita gaskiya dama ɗaya ce. Mu mun sani tsakanin da Allah gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙarin da iya ƙoƙarin da ya kamata ta yi a ce ta yi. Dalilin da ya sa ni wannan magana shi ne, hasali ministan tsaro na faɗan Zamfara ne, kuma Zamfara nan ne mahaifar shi. Ni a tunanina ba yadda garin da zai gode duniya wanda ya fi Zamfara nan. Kuma wannan abun da nake gaya maka ba na tunanin a ce manyan mutane ba san da abun nan ba, don haƙƙinsu ne a ce sun san da wannan abun. Tun da kwanakin baya da ya wuce akwai wani tsohon sanata wanda ya zo ya magana akan wannan abun, amma mu duk abun da aka yi ba wani mataki da aka ɗauka aka nuna mana na mu ji mai sanyin rayuwa mu samu samu natsuwa, wallahi ba mana ko ɗaya ba.
Masu sauraro, za mu yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaron Najeriya kan ko akwai abin da za su ƙara yi domin kare rayuka da dukiyoyin mutanen wannan yanki. Haka kuma har yanzu muna jira mu ji ta bakin gwamnan jihar Bauchi Barista Emi Abubakar game da batun mutanen Zirami da wani alkali mai suna Sani Musa da suka ce yana zaluntar su. A madadin Nasiru Adamali Kaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
Kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida ta nan Amurka jiya Lahadi, ta yi kace-kace da wannan jiha mai yawan jama'a, musamman ma filin shakatawa nan da ke yamma da gabar kogin Mexico, inda iska ta yi ta kadawa da ƙara yayin da kuma ruwa ke ta zubowa da ƙarfin gaske. Wannan mahaukaciyar guguwar ta shafi kusan lahirin Florida, ciki har da birnin Miami da wasu manyan biranen da ke daura da gabar tekun Atlantika, sannan ta dira kai tsaye kan tsibiran nan na Florida Keys kafin ta kada zuwa babban sashen jihar. Sai dai duk wanda cewa karfin iskar da dan ragusa na a hankali, jami'an ayyukan ceton gaggawa sun yi ta gargaɗi ga jama'a da su mai da hankali. Adadin mace-mace sanadiyar babbar girgizar ƙasar nan, wato da ta ɗaiɗaita kudancin Mexico, ya ƙaru zuwa 90, kuma mace-macen ya fi aukuwa ne a jihar Oaxaca. Babbar iskar, wato babbar girgizar ƙasar mai ƙarfin 8.2 a ma'auni, ta ɓarraka gabar kudu mai nisa na tekun Atlantika, dab da tsakar daren ranar Alhamis, mai tazarar kilomita wajen 100 daga birnin Tonala. 'Yan tawayen Rohingya da ke ƙasar Myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya Lahadi, saboda kayan tallafi su samu kaiwa ga waɗanda tashin hankalin ya rutsa da su. Mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta Akran sun kaddamar da hare-hare kan sansanonin 'yan sanda da na sojoji a ƙarshen watan jiya, al'amarin da ya kai ga raba mutane sama da 300 da muhallansu. A wata sanarwar da ta fitar ranar Asabar, ƙungiyar ta bayar da tabbaci ga 'yan agaji da cewa su dawo su ci gaba da taimakawa mutane.
Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma za mu sake dawo an jima insha Allah da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada a manta, domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, sai a ziyarci shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Za mu madadin shi Ibrahim Kalma si Garba da ya taya ne gabatarwa, da kuma Chiba Hero da Yodine da ya haɗa mana shirin, sai injininmu John da ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi, idan Allah ya kai mu.